Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu rarren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a yi kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama ta hanyar sadarwa ta internet a duk lokacin da aka so a ko'ina ake. Ta adireshin mu na voahausa.com da ma sashin mu na wato da ma page mu na Facebook. Assalamu alaikum, ni ne Sarfili Hashim Gumel tare da Daula Salim muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa yayin da ake fama da matsalar ilimi a jihar Yobe, gwamnatin jihar ta samar da wani taron koli na masu ruwa da tsaki domin warware matsalar. Haka kuma za ku ji cewa hukumomi a jihar Enugu sun musanta ra'ayin cewa ana korar fly wato an kori fly da shanunsa daga wani ƙauye. Sai kuma shirin a dawo lafiya wanda ba baya kuma ke rufe kawo mana. Daga nan kuma sai shirin jaridan jamhuriyar Nijar. Daga nan kuma zamu kawo muku wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma su rarru ku kira kuna ajiye mana, amma duk waɗannan sai mun fara da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi. Yanzu ma Daula Salim ce. Amurka ta ce ba za ta taba barin Iran ta mallaki makamin nukiliya ba, bayan da Iran ta sanar cewa ta haura adadin da aka kayyade mata na tara sinadarin uranium, kamar yadda ta amince a yarjejeniyar kasa da kasa ta shekarar 2015 mai tsaida shirin nukiliya a Iran. A jiya Litinin ne fadar White House ta faɗa a wata rubutacciyar takarda cewa ba za a ba ƙasar Iran damar ci gaba da inganta sinadarin uranium nata ba, kuma Amurka za ta ci gaba da matsa mata lamba. Za mu ci gaba da matsawa ƙasar Iran har sai shugabannin ƙasar sun canza salo, a cewar fadar White House. Da safiyar jiya Litinin ne ministan harkokin wajen Iran Javad Zarif ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na ISNA cewa Iran ta zarce adadi na kilo 300, inda a yanzu ya karu da kashi 3.67 a cikin 100. Rahotanni daga Sudan na nuni cewa akalla mutane 11 aka kashe a yayin zanga-zangar baya-bayan nan ta neman a koma mulkin farar hula a ƙasar. 'Yan sanda sun harba barkonan tsohuwa ga dubbannin masu zanga-zanga da suka taro a kan tituna a ranar Lahadi a Khartoum, babban birnin ƙasar da wasu yankuna don yin wannan zanga-zangar, wadda ita ce ta farko tun wadda aka yi a watan Yuni da aka samu mace-macen mutane yayin da aka murkushe masu zanga-zangar. An samu rahotannin gudanar da wasu zanga-zangar a jiya Litinin a nan Washington, Amurka ta yi allawari da irin harin da ake kaiwa fararen hula a wannan ƙasar. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta faɗa wa muryar Amurka cewa jami'an tsaron Sudan sun hallaka jama'a da yawa da suke zanga-zanga. Zanga-zangar lumana ya kuma kamata a kama su da laifin kisan da suka yi wa fararen hula. A jiya Litinin ne aka binne ɗan ƙasar El Salvador da ɗiyarsa da ruwa ya ci su a yayin da suke ɗaukar kasadar ratsa kogi zuwa cikin Amurka. Hoton Oscar Martinez da ƴarsa Valeria, ƴar shekaru 2, kwance cikin ruwa a mace a Rio Grande ya janyo jimami da ɓacin rai kan irin tsananin talauci da suke fuskanta a gida El Salvador, da kuma irin haɗarin da suke fuskanta wajen ƙoƙarin guje ma talauci. Mutane sama da 200 ne ƴan uwa da abokan arziki suka halarci zana'izar Martinez domin tunawa da yadda yake son ƙwallon ƙafa da kuma ƴar samu abociya kayan wasa na siffar dabbobi. To, ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Litinin ne wasu mazabiyar ɗauke da makamai suka kai wani mummunan hari da wata mota mai shaƙe da bama-bamai, sannan suka shiga ɓarin wuta da bindigoginsu a Kabul, babban birnin ƙasar Afghanistan, inda suka hallaka aƙalla mutum guda, baya ga wasu da dama da suka raunata. Jami'ai sun ce fafatarwar ta biyo baya ba ta kawo ƙarshe ba har sai bayan sa'o'i 9 kafin jami'an tsaron Afghanistan suka yi nasarar kashe dukkanin maharan. Ministan harkokin cikin gida Afghanistan Nasrul Rahimi ya ce jami'an tsaron kasar na kokarin warware bama-bamai da ƴan ta'addan suka kawo wajen sun kuma yi alƙawarin bayyana adadin mutane da wannan farmakin ya shafa tun daga farkon wani babban dan jaridan Afghanistan Bilal Sarwari wanda ya samu bayani daga jami'an leƙin asirin Afghanistan da ƴan sanda da jami'an gwamnati na cewa akalla mutane 40 aka kashe da yawan soji da yawancin su sojoji ne amma dai jami'an gwamnatin kasar ba su tabbatar da hakan ba kwana daya bayan rikicin da aka yi a garin Garyan na kasar Libya inda aka kona motoci dake kan tituna mutanen garin kalilan ne suka fito domin ganin ko za su iya ci gaba da harkokin kasuwancin su Wasu daga cikin manoman garin an yi kokarin janye su daga kusa da bam inda aka dauke su ta jirgi marar matuki. Wannan shine bam na uku da aka jefa a ranar Lahadi a cewar Osama inda har yanzu ɗan yankin na ci gaba da zama cikin fargaba.
Daula Salim kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla an fara gudanar da wani taron masu ruwa da tsaki kan haka ilimi a jihar Yobe da zummar farfadowar daraja ilimi a jihar kuma kan haka ne wakilin murya Amurka Haruwa Dauda ya zanta da gwamnatin jihar Alhaji Mai Malabuni
yanzu muna tare da mai girma gwamnatin jihar Yobe Alhaji Mai Malabuni dan kade ga shan bude taron kwanaki biyu da aka soma kan batun farfado da ilimi a jihar Yobe wanda har ma aka yi masa lakabi da Yobe Education Summit ga shi kuma kana ma magana cewa an kafa dokar ta ɓaci akan batun harkan ilimi a jihar Yobe ko za ka mana bayani dalilin da yasa aka fara wannan taro haka a jihar Yobe na masu wara tsaki musamman akan harkokin ilimi da suka fito daga wannan yanki
eh to alhamdulillah na farko ina gode Allah madauki sarki da ya nuna mana wannan rana sannan kuma dalili na dauka wannan mataki da dauka shine duk lokacin da kaga abu ya tabarbare na irin halin da muke ciki musamman ma a jihar Yobe idan ba ku manta ba jihar Yobe daga cikin jihohi guda uku da wannan lafin Boko Haram ya shafa wanda mun samu koma baya sosai so abu ne da na ga zurfin tabarbarewan musamman ilimi na matakin primary da secondary shi yasa na kaddabar da dokan ta baci mu ga yadda za mu yi kokari mu haɓaka shi cikin kankanin lokaci
haka ne kamar wani mataki za ku ɗauka nan ganin cewa an haɓaka wannan batun ilimi don ana magana kamar jihar Yobe na ɗaya daga cikin ko ita ce ma koma baya batun harkan ilimin zamani a Najeriya
to ai shi ne kaga dalilin da yasa kenan dole ya wajaba akan mu ɗauki matakin da muka ɗauka mu ga cewa mun canza wannan tunanin kasancewa koma baya ko kashin baya a harkan ilimi ba wani ado bane ga kowa kuma ba abin alfahari bane abu daidai a yi shi shine a ɗauki matakin da za a gyara abun duk lokacin da ka zo a matsayinka na shugaba domin mun yi wa mutane alƙawura na cewar za mu haɓaka harkan ilimi noma kiwon lafiya da maganan tsaro to wannan abubuwa duk dai koma menene zai ta'allaka akan ilimi ne domin ba yadda za a yi don muna fuskantar wasu abubuwa kuma mu bari baya yana ta lalacewa ba yadda za a ci kana ɗinka gaba ba yana warwarewa so dole ne mu yi abin da ya dace mu ga cewar mun fara abin da muka fara mu ga cewa dai at least mun inganta harkan ilimi
to dan kada ya batun horar da malamai kuma yake a wannan mataki na primary da secondary da kuke magana akai
mun kafa committee na kwararru wanda Professor Maladaura yake jagoranci wanda za su fito da abin da ya dace a yi so dukkan abin da yake damun fannin ilimi kama daga azuzuwa domin akwai guraren da akwai azuzuwan ba malamai ba kuma dalibai akwai guraren da akwai dalibai ba malamai ba kuma azuzuwa akwai guraren da kuma babu malaman ba azuzuwa sannan kuma ba daliban so dole ne yanzu muna so mu hada karfi mu ga cewa ta inda sarakunan gargajiya da su taka muhimmin rawa na ganin a koma da a ga yadda aka haɓaka harkan ilimi ta tsuro to menene yanzu zai hana a yi sannan kuma magana horar da malamai da ka faɗa dole ne ba da za a yi a ce za malami na koyarwa shekaru goma shi bai ya yi wani ƙarin ilimi ba ko kuma ya ci gaba da dawama a kasancewa ilimin sa na da ya ci gaba da koyarwa a kai kaga dole ne muna da tsare-tsare na kyautata rayuwar malamin kansu matsugunin su da kuma harkan abin da ya shafi ƙarin ilimi da sauransu duk wannan yana daga cikin tsare-tsare da muke so mu dauka mu ga cewa insha Allah mun inganta harkan ilimi.
To gwamnan jihar Yobe kenan Alhaji Mai Malabu na tattaunawa da wakilin murya Amurka Haruna Dauda. Hukumomi a jihar Enugu sun musanta cewar an kori wasu Fulani da shanunsu daga wani gari a jihar kamar yadda wani rahoton bidiyo da aka yi ta yada a kafafen sada zumunta ke nuna hakan ta faru. Ga Alphonsus Okurigwe da cikakken bayani.
A jihar Enugu Najeriya, hukumomi sun musanta rade-raden cewa an kori Fulani makiyaya daga garin Newe da ke karamar hukumar Aninri na jihar. Inda kuma hukumomin suka yi ittifakin cewa wannan mummunan sharri ne daga ƴan ta zaune tsaye. Da yake jawabi lokacin da gwamnan jihar Honorable Ifani Ugwani da manyan jami'an tsaro suka kai ziyarar tabbatar da gaskiyar lamarin jiya Litinin, sarkin abada da ke garin Newe, Igwe Francis Imo ya nesanta al'ummarsa daga wannan zargin.
I want to assure you all that nobody is driving the Fulani community out of Kabara Newe.
Yace ina so in tabbatarwa dukkanin ku cewa ba wanda ke korar al'ummar Fulani daga masarautar abada, kuma ina so in bayyana cewa a tarihin dangantakar mu da al'ummar Fulani ba taba kashe wata saniya ba a wannan masarautar, kuma ba taba raunata wani Fulani ba, kuma muna ci gaba da tabbatar da zaman lafiya kamar yadda gwamna ya umurta. Shi kuwa a nasa jawabin, gwamnan jihar Enugu Honorable Ifani Ugwani ya bayyana makasudin zuwan su garin.
Wayna abada Newe a Aniri local government area of Enugu state.
Yace muna abada Newe da ke karamar hukumar Anirin jihar Enugu tare da manyan jami'an tsaro da kuma wasu masu ruwa da tsaki don tabbatar da gaskiyar lamari akan batun wani faifan bidiyon da ake ta yadawa a yanar gizo da cewar an kori wasu makiyaya da shanunsu daga wannan garin. Yanzu mun gama sauraron bayanin sarkin garin nan da nasara kan karamar hukumar Aniri da na membobin al'ummar Fulani da kungiyar Miyatti Allah da kuma na 'yan asalin Newe inda suka musanta aukuwar irin wannan lamarin a garin. Daga nan kuma hakan ya tabbatar da bayanin 'yan sanda akan batun. Saboda haka mun gano cewa wannan faifan bidiyon ba gaskiya bane, kuma muna kira ga masu yada labaran ƙarya game da jihar Enugu da su san cewa akwai zaman lafiya a jihar Enugu matuƙa. To ko mai binciken 'yan sanda ke cewa akan wannan? Malam Suleiman Balarabe shine commissioner rundunar 'yan sandan jihar.
Wato wannan magana ba gaskiya bace. Akwai wani community wanda ake kira Agbada Newe a Aniri local government a cikin jihar Enugu. Wato Fulani ne sun baro Kalaba can a cikin jihar Kurosamba. Za su wuce sama wajen arewa sun suka biyo ta wannan dan community. Kuma community a bakin titi ne ba ma cikin gonaki bane. So kaga mutanen gari da suka gamsu sai suka tare iya gonakin su so kuma suka wuce. To amma sai aka samu waɗansu mutane ba su neman ta da husuma. Ka san yanzu wannan abu da ake kira social media nan maimakon taimakawa ma al'umma da kawo zaman lafiya, mafi yawancin su sukan kawo ruɗani. Mutum baya wuri sai zai haɗo wannan na wannan gari ya haɗo abin shekara goma ya haɗa ya sa shi a lokaci guda a ɗauka kamar yanzu a gari shi. Sai suka nuna alamar cewa kamar ana korar Fulani daga gari. To amma ka ga ba haka bane. Yanzu ka ga tun da abin ya faru da ni da local government chairman da gwamna da duk waɗanda suke masu damara na wannan jiha ne mun je wannan community, mun yi hira da igwe-igwe, mun yi hira da mutanen gari, mun yi hira da su ainihin Fulani da suke a wannan wuri zaune duk suka na gani sun kareta duka waɗanda yake wannan magana ba gaskiya bace gaba ɗayanta.
Yayin da kuma Alhaji Gidado Siddiki shugaban kungiyar Miyatti Allah yankin kudu maso gabas ya ce
shi wannan abun da ya faru dai muna cewa Allah wadatar da shi. Wannan ƙasar nan da muke muna tare da mutanen nan muna zaman lafiya da su ba wani tashin hankali tsakanin mu da su. Amma wayannan sun je sun ɗauko wani bidiyo suka yi attachin da maganganu na ɓatan shi suka tura a duniya a kan ƙarya. Mun san dai mu baƙi ne a nan amma kuma ai mutanen ƙasa sun ɗauke mu 'yan ƙasansu. Bai kamata a rinƙa yi mana haka ba. Kiran da nake a mutane su rera sauraron irin wannan abubuwan da ake faɗa. Duk wani mutumin da ya kawo maganan da kaga na kawo fitina ne kai ka yi bincike.
Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Enugu, Najeriya.
To madalla a gaida Alfonsus kafin mu kai ga shirin mu na gaba a shakata da wani waka ribi dake bisfefai. Harin zuri a tarar sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agun muke cewa karfe 3:16 na tsakar dare. Ga shirin mu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakub Makeri ne daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Ko shakka babu aje a dawo lamun lafiya ita ce babban manufar wannan shiri mai jan hankali ga kiyaye dokoki da sharuɗoɗin hanya da ababen hawa da ma na tuki a ƙasashen mu wanda murya Amurka ta kirkiro shi. Yau shirin namu zai ja hankalin hukumomin kiyaye hatsara da hanyoyi ne a Najeriya akan la'akari da ingancin hanyoyi da kuma tilasta biyewa dokokin hanya. Biyo bayan rasuwar fitaccen ɗan jaridar nan kuma tsohon ma'aikacin sashen Hausa na murya Amurka Umar Sa'id Tudun Wada wanda ya fada cikin wani hatsarin mota da ya sanadiyar rasuwar shi a ƙaramin hukumar Kura dake kan hanyar Kano zuwa Kaduna. Umar Sa'id Tudun Wada da ya kwashe kusan shekaru 40 yana aikin jarida a matsayi da dama. Ya zama ɗaya a cikin mutane da suka rasa rayukansu akan wannan hanyar Kano zuwa Kaduna dake laƙuba rayuka masu ɗimbin yawa saboda irin lalacewa da hanyar ta yi da kuma rashin kiyaye dokoki da ka'idojin tuki sanadiyar rashin ma'aikata akan wannan hanyar wanda za su kula da an biyewa dokokin hanya da ma wasu hanyoyi a Najeriya. Baicin wannan shiri da sashen Hausa na murya Amurka ta kirkiro domin tabbatar da ganin an samu kai komo ababen hawa lamun lafiya. Akwai wasu kafafen yada labarai da ɗaiɗaikun ƴan jaridu da suka yi ta rubuce-rubuce akan wannan hanya da ta shahara wurin kai komo ƴan kasuwa daga sassan Najeriya da ma wasu ƙasashen yammacin Afirka. Malam Alhassan Ebala ɗan jarida ne dake aiki a wani gidan talabijin a Abuja kuma ɗan asalin jihar Kano ne. Yana cikin waɗanda suka yi rubutu na jan hankalin hukumomi da ma jama'a akan hatsara dake yawan aukuwa akan wannan hanyar. A baya mun tattauna da matashin ɗan jaridan akan dalilin da yasa yayi wannan rubutu game da hanyar Kano zuwa Kaduna sai ya ce
na farko kasancewa ta wato dan kwance dan Kano ne ni kuma na aiki a Abuja kwance na Abuja ma ne karatu so hanya ta ce nake bi a kowane lokaci bisa la'akari da yadda ake samun haɗarurruka kuma zaka samu cewar yawanci waɗanda suke waɗannan haɗarurruka ma ba waɗanda suke tafiya a motocin kansu bane, yawanci ƴan kasuwa ne da suka taso da gurare mai nisa za su tafi Kano ko kuma za su dawo daga Kano sun siyo abubuwa. Wato ganin cewar hakan yana kawo matsaloli na wajen tattalin arziki ne na wato yankin Kano wanda kuma ita ce cibiyar kasuwanci ga baki ɗaya ma za a iya cewa a Najeriya don harkokin kasuwanci ya fi domin da ƙasashe ma akan zo. So wannan hanya ita take haɗa arewaci ko kuma tsakiyar Najeriya ko kuma mu ce wato arewa maso tsakiyar Najeriya da kuma Kano. har ila yau waɗanda suke da Kaduna da sauran gurare nan za su biyo yadda ake samun hadarurukan a gani na zai kawo wato a cikas wajen ci gaban tattalin arzikin wato jihar Kano gabaki daya kasancewar mutane za su ga cewa saboda hadarurukan dake faruwa wa za su ce idan ma ka je Kano bambancin farashin ba zai wuce kaza ba kada ma ka je kai hatsari kada ka je kai wannan sannan su kansu masu motoci za su yi tunanin abubuwan da zai iya zuwa ya dawo wajen motoci so wannan dalili yasa na ga ya dace na yi rubutu na janyo hankalin hukumar da abin ya shafa da ma ita kanta gwamnatin tarayya domin kamar yadda na yi rubutu na san cewa ko shugaban kasa sai ya karanta gwamna sai ya karanta da duk wani wanda abin ya shafa na harkokin kare rayuka da dukiyoyin al'umma zai karanta dan haka idan suka karanta za su gane cewa to fa wannan hanya da ta yi hada waɗannan gurare wato mutanen mu fa suna mutuwa waɗanda muka dauki alƙawarin cewa za mu kare rayukan su da dukiyoyin su gashi suna mutuwa ga abubuwa na tattalin arziki ana ƙara samun raguwa a kowane lokaci to wannan yasa gaskiya na yi wannan rubutu
to ku za ka iya ka ba mu alƙaluma irin hadurin da ake samu akan wannan hanyar
a shekarar da ta gabata wato shekarar 2017 kadai akalla an rasa rayuka sama da 100 a wannan hanya kamar yadda sati ba ai ba nayi magana da shi kakakin wato hukumar kare hadura ta kasa wanda yake fada min cewa har yanzu ma suna nan suna tattara bayanan akalla mutanen gabaki ɗaya da suka mutu amma dai akalla a ƙasa akwai sama da mutane 100 da ake da tabbacin sun rasa rayukan su domin idan ba za a manta ba a cikin wannan shekara akwai a rana guda ma da sama da mutane 20 suka mutu wanda ita hukumar kare haduran ta tabbatar da haka
ko shakka babu akwai masana da dama da suka yi sharhi akan yawan hatsari a Najeriya suka ja hankalin hukumomi da ke da alhakin kiyaye hanyoyi tare da fadakar da ƴan ƙasa da su guje wa take dokokin hanya da datuki kuma su gargadi junansu akan kiyaye dokokin hanya da datuki haka zalika masana sun yi tuni ga jami'an tsaro masu tabbatar da an biya wa dokokin su yi aikin su da kyau a shekarar 2017 hukumar kididdiga ta Najeriya ta kiyasta cewa bai rikicin Boko Haram babu wani abin da ke halaka rayukan al'ummar kasar kamar hatsarin ababen hawa masu iya magana suka ce idan kunni ya ji gangan jiki ya tsira Allah ya ji kan Umar Sa'id tudun wada da duk waɗanda suka rasa rayukan su ta hanyar hatsarin ababen hawa a Najeriya da ma ko ina a fadin duniya to yanzu a madadin duk ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC musamman Solomon Abu daidaita sautin shirin baba ya ku makiri ne nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
ban tausayi wayoyin da ina da muryar da rayuwa na ce
kuma da lagai da baba ya koma kiri to yanzu kuma lokaci ne da Salim Umar Barma zai shigo mana da sharhin jaridan Jamhuriyar Niger
zan fara sharhin jaridan na wannan mako da jaridar Air Info wacce ta ruwaito cewa matsalar tsaro ta yi sanadiyar rufe makarantu kimanin 58 a Jamhuriyar Niger Jaridar ta ce ministan ilimi a matakin firamare Dauda Muhammadu Martani ya bayyana hakan lokacin da yake zantawa da wata kafar labarai kuma a cewar sa yankunan Difa da Tilibiri ne wannan al'amari ya fi kamari amma tuni gwamnati ta samar da wasu guraben karatu na daban domin ɗaliban da wannan matsala ta shafa inji shi Jaridar Levadaman ta bayyana cewa Gwamnatin Nijar ta tsige wasu magaddan gari daga mukamansu waɗanda suka hada da magajin garin Agades da Difa da Shadakwari a sanarwar da aka bayar a ƙarshen taron majalisar ministoci na baya-bayan nan. Gwamnatin ta ce bincike ne ya gano Risa Feltu da Hankurau Birkasun da Usaini Isuhu da Wawure dukiyar jama'a, sannan suna gudanar da aiki cikin yanayin da ya sabawa kundin aikin magadan gari wato Code de Collectivité Territoriale. Saboda haka aka umarce su su gaggauta ramka abubuwan da ake zargin sun handame, inji Levanama. Jaridar Lanketer na cewa hukumomin birnin Yamai sun kaddamar da aikin rusau a titunan birnin a ƙarƙashin tsarin da ake kira program Yamen Yala, mai hangen baiwa babban birnin na Nijar kyautawar fuska. Sai dai jaridar na cewa akwai alamar wuce makaɗi da rawa wajen tafiyar da wannan aiki, a bisa la'akari da yadda aka rinka korar ƙananan 'yan kasuwa a unguwanni. Alhali aiki ne wanda ainihi ya shafi babbar hanyar Voie Express wacce ke tasowa daga filin jirgin sama zuwa tsakiyar birnin Yamai. Mu rufe da jaridar Le Républicain wacce ke cewa da alama jirgi ya bar jagoran 'yan adawar Nijar Hamma Amadu a tasha, sakamakon lura da cewa majalisar dokokin ƙasa ta yi na'am da kwaskwalimar da gwamnati ta yi wa wasu muhimman dokokin zaɓe, cikin su har da wacce ke haramta wa shugaban jam'iyyar Modon Lumana shiga zaben 2021. Alhali magoya bayansa sun sha nana ta cewa ba su da wani ɗan takara face shi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Kuma da la gaida Salawun Barma. Yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin sakon da kuma sauraro ke kira ta waya kuna ajiye mana.
Assalamu alaikum BOA, mai magana Ali Rab kana da suwa babban auditor general na kungiyar. Ina miƙa ta'aziyya ga abokin sashen Hausa na muryar Amurka ko ina suke a duniya saboda tsohon abokin aikin su Alhaji Umar Sa'idu Tudurwada. Ubangiji Allah ya tsansa, Allah ya masa rahama, Allah ya sa mutuwa hukunci wannan babban rafi. Sashen Hausa na muryar Amurka da jihar Kano da Najeriya an yi asarar haziki mutum na kowa, ɗan jarida gogagge. Da fatan Ubangiji Allah ya tsansa da rahama, Allah ya sa ya huta, Allah sa aljannar tukau su taimako masa, Allah biyo wa dangi dangana.
Assalamu alaikum gida rediyo muryar Amurka, sunana Gambo Barau Katakun daga tsohuwar kasuwa a garin Katakun. A yau na so na miƙa saƙonmu na yabo da jinjina ga sabon gwamnanmu Alhaji Mai Mala Buni a bisa ƙarin lokaci na zirga-zirga da aka yi mana a faɗin jihar mu ta Yobe. Allah Ubangiji ya faka da alheri, Allah ya tsara ɗaukaka mana wannan mai gida.
Amma sai kun sashi Hausa na muryar Amurka, magana kuma da dushe Dauda Sabo Ungwaka tana babban magatakar da kungiyar Murya Talauci. To muna kira da game da talauci da ke akwai a Najeriya baki ɗaya, inda Najeriya ta zama game da India a kan talauci. To ɗaya daga cikin hanyoyin da za a bi a magance matsalar talauci a Najeriya musamman arewa shi ne ta hanyar yadda zakka, inda dai masu arziki za su fitar da zakka. Bayan muna magana sarata ko irin foundation ku zo kuna raba mutane gero da takari, sannan kuma ku da sunan kuna sunan gaba ku takara, wannan hanya ba za a rage talauci ba.
To mun gode da wanda suka aika saƙoni, sai a cigaba da kawo muku, kuma za mu cigaba da aikawa. Yanzu da wannan kuma ku ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
To a takaice, Amurka ta ce ba za ta taɓa barin Iran ta mallaki makamin nukiliya ba, bayan da Iran ta sanar cewa ta haura adadin da aka ƙayyade mata na tara sinadarin uranium, kamar yadda ta amince a yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta shekarar 2015 mai tsaida shirin nukiliyar Iran. Rahotanni daga Sudan na nuni cewa akalla mutane 11 aka kashe a yayin zanga-zangar baya-bayan nan ta neman a koma mulkin farar hula a ƙasar. A jiya Litinin ne aka binne ɗan ƙasar El Salvador da ɗiyarsa da ruwa ya ci su a yayin da suke ɗaukar kasadar ratsa kogi zuwa cikin Amurka. Hoton Oscar Martinez da ƴarsa Valeria 'yar shekaru 2.
To madalla a gaishe ki masu raro da wannan makakashin shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku jo su daga cikin abokin aikin mu dauke da wani sabon shirin. Kada a manta za iya zai ta shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na boahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu madadin Daula Salim da tana gabatarwa da Salamun Abo wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau, sai kuma bako mai tazo Hariya Edu, Mr. Phil Hashin Gumel nake cewa Assalamu alaikum.